إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwana mata da muka hadu a wannan masallaci masallacin juma'a dake nan ungwal tambari housing estate anan cikin garin Bauchi ina yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu dama da iko na haduwa a wannan rana ta asabar a yau muna rana ta 24 ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da yau muna 19 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya kamar yadda muka ga sanarwa maudu'in da za mu yi magana a kai insha Allah ta'ala shine gudunmawar mata wajen gyaran al'umma ko wajen cigaban al'umma babu shakka wannan maudu'i ne wanda yake mai fadi kuma wanda yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske wanda mai yiwuwa ba lallai lokaci ya ba mu dama mu yi ma maudu'in adalci yadda ya kamata ba muna roƙon Allah iya abinda muka iya faɗa Allah ya sa albarka a ciki Allah ya mana jagoranci Allah ya datar da harsunan mu da zukatan mu Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu abu na farko da ya kamata ya zama matashiya ko shimfiɗa na wannan karatu shine menene matsayin mace a wajen mutane kafin zuwan musulunci da kuma menene matsayin mace bayan musulunci ya zo ma'ana lokacin da ake jahiliya kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da addinin musulunci yaya mutanen jahiliya suke kallon mace wace ce ita a wajen su bayan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da addini to a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wace ce mace ya kamata mu dauki waɗannan bangarori guda biyu mu sanya su a mizani mu haska su da toce la mecin batil tara mu ga dukkanin mace ta gane cewa na farko kafin ta ji wace irin gudumawa za ta bayar wajen gyaran al'umma ta san wani irin daraja musulunci ya zo mata da shi ta san a wani irin hali take a matsayinta na mace gabanin zuwan musulunci fahimtar haka da sanya haka a cikin zukata da cikin ayyuka na taimakawa kwarai da gaske wajen na farko mace ta gane cewa Allah ya gama mata dukkanin darajar da take bukata a matsayinta na mace kuma duk wani abin da za ta yi in dai ta ajiye musulunci to ba za ta dawo da komai ba in ba kaskanci da wulakanci ba idan muka koma tarihi kafin zuwan musulunci mace ta tsinci kanta a cikin wani irin mummunan yanayi na tozarci da wulakanci wanda ɗaya daga cikin su yana ji maransa cewa ya gama gamuwa da wulakanci da tozalci na ƙarshe shine a bada sanarwar cewa a gidansa an haifi mace sanarwa ta fito cewa a gidan wane matarsa ta haihu me ta haifa ta haifi mace to shi ƙarshen wulakanci da kaskanci ya ƙare a gare shi idan ka dauki ayoyi guda biyu masu kama da juna a cikin alqur'ani zai yi maka bayanin haka filla filla ayan farko suratul nahl Allah ya ce wa idha bushira ahaduhum bil unsa
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَى
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا
sai ɗaya mai kama da ita ba ya
mushira ahadu
ينشأ
في الحلية وهو في الخصام غير مبين.
الله سبحانه وتعالى أودنا آيوي ayan farko da muka ji ta suratul nahl Allah yake cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa Allah yace idan aka yi madayan su albishir cewa matarsa ta haifi mace aka yi masa albishir albishirinka matarkar take na kuda ta sauka lafiya me ta haifa ta haifi mace Allah yace zalla wajuhu muswaddan sai fuskansa ta koma ta yi baka ransa ya baci wa huwa kazim yana cike da bakin ciki da damuwa yanzu sai zauna yin shawari zalla wajuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min alqaum Allah yace zaka ganshi yana baya baya da mutane yana buya saboda kaskanci ne a ganshi a nuna shi a ce gashi can matarsa ta haifi mace yanzu zai yi shawari ayumsikuhu ala huni shin ya ci gaba da rike wannan haihuwar da aka masa bisa wulakanci ya jure ya shanye wulakancin da ake masa na cewa ya haifi mace ko kuma ita ya rike ta ya ci gaba da wulakanta ta am ya dusuhu fit turab ko kuma ya turbude ta a cikin kasa idan mace tana naƙuda mijinta zai tona rami a cikin ɗakin ya zo ya sunkuyar da ita a bakin ramin ta haihu a bakin ramin yana dubawa ya ga mace ce sai ya sa kafa ya tura ta cikin rami sai ya rufe shikenan kafin ta farfado ta dawo hayyacinta har a rufe yan saboda me saboda ta zo duniya a matsayin mace ta zo duniya a mace da haka Allah madaukakin sarki ya haramta haka a wancan ayan Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan zalla wajuhu muswaddan wa huwa kazib wai a wajensu shine saboda suna so su zagi Allah to suna ganin karshen zagin da za su yi ma Allah shine su jingina masa ƴaƴa mata shine suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne kaga zagi akan zagi kenan a wajensu eh haihuwar ƴa mace a musulunci ba suka bace amma shi Allah a jingina masa haihuwa ko namiji ko mace wannan suka ce ga Allah to su a wajensu bayan sun soki Allah sun ce ya haihu to bari su ƙara su kai shi double ono su ƙara masa wata sukar shine sai suka ce ya haihu kuma haihuwar ma mace ya haifa a wajensu wannan ƙarshen zagi ne wannan ƙarshen mulakanci ne shi yasa akwai wani daga cikin mutanen jahiliya a wancan lokacin wanda ake kiran shi da Abu Hamza Tabbabi lokacin da matansa ta haihu ta farko haihuwar farko ta haifi mace ya mata wani karki sake haihuwar ya mace haihuwa ta biyu ta sake haihuwar mace ya sake ja mata kunne karki sake haihuwar mace haihuwa ta uku ta sake kawo mace sai ya fita daga gidan sai ya koma gidan da yake gefen gidan sai ya kama hayashi kadai sai ya bar su a nan gidan wai me shi kaskanci ne a gidansa a zo kirga yarsa ta farko mace ta biyu mace ta uku mace wannan kaskanci ne a wajensa har sanda wannan ƴa ta ukun ta fara girma ta fara wayo ba iyaye mata sukan sa ƴaƴansu a gaba suna musu wasa ana waka ba to ita ma sai take yin wannan wasan ma ƴarta tana mata waka tana cewa mali abi hamzata la ya'tina yazillu fil baiti alladhi yalina tace me yasa mu abu hamza ne laifin me muka masa ya tare a gidan da yake gefen mu ko zuwa inda muke ma baya yi ghadbana alla nalidal banina wai din yana fushi da mu cewa wai din ban haifi ƴaƴa maza ba tace tallahi ma zalika fi aidina wannan ai ba a hannun mu yake ba wa inna ma na'khudhu ma u'dina mu mata muna karban abin da aka bamu ne wa nahnu kal ardi li zari'ina mu mata yadda ka san gona ne abin da ka shuka shi zamu girba maka shi zaka girba nan numbitu ma qad zara'uhu fina iya abin da aka shuka a cikin mu shi zamu fito da shi saboda haka kenan tana masa ishara zuwa ga cewa idan har manomi yana so ya noma dawa to ya kamata wajen shuka ya shuka dawa ko bai kamata ya shuka taba kuma ya jira ya noma dawa ba saboda haka idan har miji ya dage dole sai ya haifi ɗa namiji dole sai ya haifi ɗa namiji to lokacin da ya aure lokacin da ya zo tun daga karan farko haduwarsa da matansa ya bambance wannan na namiji ne wannan kuma mace ce in yana hannun wani to yana hannun miji ne saboda haka ishara ce zuwa ga cewa su ba laifinsu bane to yanzu wannan ba sai mun fadada ba wannan kun ga yadda mace take a jahiliya mace ta shiga wani irin yanayi a jahiliya ta yadda ko al'ada take yi mu abinda musulunci yace da mu isna'u kulli shay'in illa nikah idan mace tana al'ada abinda musulunci yace da mu ana iya komai da ita ana iya kwanciya gado ɗaya da ita a ruku a ƙarƙashin bargo ɗaya da ita mijinta na iya yarungume ta ya sumbance ta kwanciyar aure kawai aka haramta amma su jahiliya ba haka suke ba idan mace tana al'ada za a ɗauke ta ne a kai ta can cikin jeji can inda aka je aka ajiye ta sai a jera mata ganye daga wajen har zuwa hanyar gida ma'ana ran da ta gama al'ada sai ta biyo ganyen sai ta dawo gida idan bala'i ya rufta da ita wani ya zo ya kawar da ganyen daga hanya ko iska ta tafiyar da ganyen ta yi wata hanya da ita to kuma shikenan mijin ba zai sake tambayin ya labarin ta ba kawai in ta dawo ta dawo in bata dawo ba bata dawo ba sannan wulakanci na gaba shine ita mace a jahiliya gadon ta ake yi yadda uba zai mutu a raba gidajensa da motocinsa da duk abubuwan da suke hannunsa duk abin da ya bari na gado a raba to haka nan kuma za a zo a yi kasafin matansa su ma a raba su gado tsakanin ƴaƴansa ƴan can ɗakin a ɗauki uwar waɗannan a basu ƴan can ɗakin a ɗauki uwar waɗannan a basu amma musulunci da ya zo sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha na'am
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لهم أن ترثوا النساء كرها
ولا تعضلوهن
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
الله تعالى سيأتي يا أيها الذين آمنوا يا كورن دوكي إيماني دا الله لا يحل لكم Allah ya ce baya halatta a gare ku an tarithun nisa a karha baya halatta a gare ku dinga gadon mata bisa tilas ba sa so ku tilasta musu sai kun gaje su Allah ya ce kuma wala ta'dhuluhun ga wata dabi'a ta jahiliya da suke yi kar ku yi shine idan mace idan miji yana da mata yaga ya shiga talauci to sai ya matsa mata da cutarwa ya takura mata karshe sai ta ce mu yi yarjejeniya da kai don Allah duk abin da ka kashe a aure na zan biya ka ka sake ni ko kuma duk abin da ka kashe a aure na zan biya ka amma ka daina cutar da ni saboda haka da kudin sadakin da ya bayar da kudin lefin da ya yi da duk abin da ya yi za ta hada ta tattaro ta yi faɗi tashi ta zo ta kawo mishi ta ce gashi aje a ƙara jari to sai ya kame daga cutar da ita sai Allah ya ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun ku daina cutar da mata kar ku matsa musu don ku karɓi wani abun da kuka riga kuka ba su illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha mabayyana Allah ya ce sannan wa'ashiruhunna bil ma'ruf duk wanda yake da mace Allah ya ce ya zauna lafiya da ita ka kyautata mata duk abin da namiji yake so a masa Allah ya ce shi ma ya daura masa dole yayi wa matansa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah ya ce fa in karihtumuhun in ma kun ji kun kyamace su Allah yana ƙara cewa ku yi hakuri ku rike su fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira ba mamaki ya zama kun ki wani abu ba kwa san shi amma Allah ya tara alherai masu yawa a cikin sa
mai yuwa ita matar ita ce alkhairinka Allah yana ce ka ƙara hakuri ka rike ta to yanzu mun ga yadda mace irin danjan da mace ta tsallako a jahiliya da irin wahalan da ta sha kullun tana cikin tashin hankali mijinta yana da dama ya dauke ta ya kai ta gidan abokinsa tunda bayi da kosisi ya kai ta gidan abokinsa ya sati da ita ya dinga bashi kudi in ya ga dama ya sai da ita ai ke yanzu da musulunci yazo in mijinki ba yana miki ba daidai ba kice zaki kai kara gidanku to a wancan lokacin gidanku ma ba sa son ki saboda ke mace ce gidanku ma ba sa son ki saboda mace ce ki to shi yasa kun ga in muka dauki wannan suwaye masu cutar da matan a wancan lokacin maza ko shi yasa wannan zai rusa mana abinda kafirai yahudawa suke tusawa a zukatan mata wai su ce da ita wai what man can do ko woman can do even better a wannan taki ne Allah ma da kanshi ya ce walaysa dhakaru kal unsa mace ba daya bane da namiji kowa da bangaren sa akwai bangaren da Allah ya ba wa mace gwanin cewa da kwarewa a wajen namiji ba zai iya ba misali haihuwa da daukan ciki wata tara a dauki cikin nan har a haihu ina gaya muku inda maza ke haihuwa da yanzu mutanen duniya ba su kai haka yawa ba eh wallahi eh kun ga ku mata Allah ya ba ku kwarewa wannan bangaren wata ya taifi ya biyar shida sama da haka dan ina rantse muku da Allah in maza ke haihuwa duk wanda yayi na daya to ya gama kenan ya gama wani ma ba haihu wanda ya ba abokin shi ne ba shi labarin yadda ya ji zafi to wallahi ba zai haihu ba kaga wannan juriya ce da Allah ya ba mawa da Allah ya ba wa mata namiji ba zai iya ba sannan bayan kun haifi ƴaƴan kuma ku shayar da su sai sa Allah ya ce mai wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain kun haife su kuma ku shayar da su na shekara biyu eh yanzu ga kunan mata masu ƴaƴa wacce za ta zo ta sa ɗanta ko ƴarta akan cinya in za mu yi awa biyu muna zaune a nan ƴaƴan kunnan suna zaune akan cinyoyin ku haka ne ko ba haka ba ni yanzu da ki ban wannan yaron ki ce na wuni da shi wallahi wanda ki ce daga nan in taka in tafi tildan Fulani da kafa in je in dawo ya bi mun sauki saboda na san daga nan hanya kawai zan kama zan kuma je in dawo eh amma yanzu yaro in ya fara kuka ni a matsayina na namiji ki mika mun shi ki ce in sa shi shigo kin ban aiki ba kuma duk wani bashi da ɗa bane me yasa su mata tun kafin su haihu suke iya raino yara mata za ku gansu ko da ƙanana ne za ku gansu Allah ya jarabe su da san me da san ƙananan ƴaƴa haka ne ko ba haka ba tun kafin ta kai matakin da za a bata yaro ta raina za ta fara goyon ƴar bebi a bayanta saboda me saboda wannan wata fidira ce da Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar mace a kai jure rainan yara rainan ƴaƴa to almuhim shine kowane bangare bangaren namiji da bangaren mace kowane bangare akwai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu na gwanin cewa da kwarewa wanda su kadai ke iyawa wasu ba sa iyawa muna fahimta ko to yanzu mun ji ga yadda mace take a jahiliya to kuma yaya mace take a musulunci na farko dai a musulunci fifiko da falala da ke tsakanin namiji da mace shine imani da aiki na gari idan mace ta fi mijinta imani to ta fi shi matsayi a wajen Allah idan miji ya fi matarsa imani ya fi da me ya bi da matsayi a wajen Allah da haka shi a wajen Allah kasantuwar kai na miji ne ba shi ke baka daraja ba kasantuwar ke mace ce ba shi ke baki daraja ba shi yasa Allah yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa
man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu
wa huwa mu'min
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
الله سبحانه وتعالى يكتوى من عمل صالحا. Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki nagari min zakarin aw unsa namiji ne shi ko mace ba bambanci sharadi a wajen Allah shine wa huwa mu'min ya zama yana mai imani sharadin Allah shine imani da aiki nagari jinsin mutum ba shi ke bashi matsayi a wajen Allah ba kasancewar sa namiji ba shi ke sa ya zama babba ba kasancewar ta mace ba shi ke sa ta zama wulakantacciya ba me ke ba ban mutum matsayi a wajen Allah shine al-iman wal amalu salih imani da aiki na gari Allah yace to duk wanda ya haka falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah yace da sannu zamu rayar da shi rayuwa mai dadi shi a wajen Allah ba bambanci namiji ne ko mace Allah yace wala najziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu sannan zamu saka musu ayyukan su da abin da suka kasance suna aikatawa mafi kyau kaga Allah bai bambanta namiji ko mace ba sannan da Allah ya ce wala qad karramna bani adam hakika mun karrama ɗan adam ɗan adam din nan zallan maza ne ko hadda mata hadda mata a cikin su dan haka Allah bai bambanta ba Allah bai ware namiji da mace ba wannan yasa mu dauki bangarori guda biyu bangaren farko annabi nuhu da annabi lutu alaihi masallatu wassalam lokacin da matan su suka kafirce ma Allah mazajin su kuma manya ne annabawan Allah sai Allah ya kai mazajin aljanna matan ya kai su ina ya kai su wuta me ya ja kai su wuta saboda mata ne su a'a saboda sun yi kafirci shi yasa yace daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin
daraballahu madalan الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa daraballahu mathalan Allah ya buga misali lil ladina kafaru mur'ata nuhin Allah ya buga misali ga kafirai matar annabi nuhu da matar annabi lutu kanata tahta abdaini min ibadina salihai Allah ya ce sun kasance suna karkashin bayi guda biyu suna karkashin auren bayi guda biyu daga cikin bayin mu nagaltattu annabi nuhu da annabi lutu fakhanatahuma sai suka ha'ince su suka yaudare su suka kafulce ma Allah Allah sai ya ce falam yughniya anhuma min Allah shay'a kasantuwar mazajin su annabawa ne bai tsinina musu komai a tattare da Allah ba a gaban Allah ba saboda ba su imani ba waqila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin sai aka ce da su ku shiga wuta tare da masu shiga wuta wannan sun tafi wuta saboda kafulcin su amma da aka zo bangaren masu imani sai Allah ya buga misali da matar wani kangararren mutum wanda rana bata haska bil adama kangararre irin shi ba shine fir'auna sai yace wa
daraballahu mathalan lilladheena amanu ra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al
wa daraballahu mathalan lil ladina amanu ga wani misali kuma Allah ya buga na masu imani ma'ana in kana so ka ga real imani janu ba fake ba na gaskiya to imratu fir'aun matan fir'auna kaga sai Allah yayi idafanta ma zuwa ga fir'auna yace matar fir'auna ce amma kasantuwarta matar fir'auna bai sa Allah ya wulakanta ta ba me dalili saboda ta yi imani id qalat lokacin da ta daga hannu tace rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna tace Allah ka gina min gida a wajenka a gidan aljanna Allahu akbar wa najjini min fir'auna wa amalihi Allah ka tseratar da ni daga Fir'auna da mugun mugunyar aikin sa wa najini min alqaumiz zalimin ka tseratar da ni daga mutanen da suke azzalumai da ka tayi addu'a tace Allah ka gina mun gida a gidan aljanna Allah kuma ya gina mata gida a gidan aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai kashe Asiya matar Fir'auna ba sai da mala'ika Jibril ya dauko hoton gidanta aljanna ya nuna mata mace ce wannan kaga yadda musulunci ya girmama mata musulunci ya girmama mace ta hanyoyi da yawa na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu an-nisa'u shaqa'iqul rijali mata bari ne na maza mana in ka raba mutanen duniya kashi biyu to maza ba su cika mutane ba sai ka hada su da mata sai ka hada su da mata shi yasa manzo Allah yace an-nisa'u shaqa'iqul rijal sannan ya fada cikin wani hadisi yace man la yarham la yurham duk wanda baya tausaya ma na kasa da shi Allah ba zai tausaya masa ba yace man kanat lahu unsa falam yu'ziha duk wanda yake da mace bai cutar da ita ba walam yuhinha bai wulakanta ta ba walam yu'thir waladahu alaiha bai fifita ƴaƴansa akan matarsa ba adkhalahu Allahu azza wa jalla ta'ala biha aljanna Allah zai shigar da shi aljanna saboda wannan matar subhanallah wai me yake so a nuna maka shine kai fa a matsayin ka na namiji to a kallon tabaran da musulunci ke maka matarka tafi daraja a wajenka sama da ƴaƴanka matarka tafi daraja a wajenka sama da ƴaƴanka dan sai da ka samu matar kafin ka samu me abin ka samu ayyan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada sai da matan kafin ka samu ayyan sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fadi a cikin hadisi yana cewa man ala jariyataini hatta tabluga duk wanda ya dauki nauyin ayya mata guda biyu har suka balaga annabi yace ja'a yawmal qiyama ana wa huwa ka hatain manzo Allah yace zai zo ran tashin alqiyama ni da shi kamar haka haka zamu kasance tare da shi mana yadda kaga wannan ya tsanya hade da wannan to haka zamu zo tare da shi ran tashin qiyama a wata ruwaya yace ana wa huwa ka hatain haka muke tare da shi saboda me ya kula da ƴaƴa mata guda biyu ya tarbiyantar da su har suka balaga har ya aurar da su wannan falala ce da mutun zai samu sanadiyar haihuwar ƴaƴa mata da tarbiyantar su wannan falalan kuma ba ambace shi akan ɗan namiji ba ai ai kuma a mafiya yawan lokuta in ba inda za a samu tsaiko ba ƴaƴa mata sun fi tausayi akan maza haka ne ko ba haka ba ƴaƴa mata sun fi tausayi akan maza ai idan Allah ya baka ƴaƴa mata ya azulta ki da ƴaƴa mata ya kintsa miki su sai ki ga shikenan Allah ya azulta ki da kawaye a cikin gida ko hankali a kwance ba tashin hankali amma shi namijin fa yanzu din namiji idan ya tashi yin aure gidansu na nan tambari to yana so ya kama gida ne a can gida dubu haka ne ko baka ba can nesa da ku a wata so ɗaya za ku gan shi ko an ka tambaye shi me dalili sai ka ce ya ce maka in kai aure kusa da gida ƴan gidanku za su dame ka da zuwa ba haka ba ne wai yanzu so yake yi shikenan ya yi riga ya yi aure shikenan ko yanzu ya sallame ku da haka sai kun yi ta yi wane kwana biyu baka zo kafin ku gani shi amma mace ba tana yi haka idan aka ɗauke ta aka aure da ita nesa da gida kullun damuwar ta mafiya yawa tambayar unguwar mace in ta tambayi unguwa guda goma to insha Allah guda biyar gidansu za ta je me dalili shine saboda tausayin iyaye da kuma ƙaunar iyaye ashe mutum bai kamata ya baƙin ciki bane Allah ya bashi haihuwar ne ya Allah ya bashi haihuwar ƴaƴa mata hasali duk wanda Allah ya bashi mace kamata yayi ya rike ta da kyau din hanyar aljanna Allah ya bashi kofar aljanna ce kai tsaye Allah ya baka haihuwar yaya mata sai dai in kai sakaci da su dan kuma sai zama maka bala'i eh dan su yaya mata in ka kula da su sun fi saurin kai ka aljanna in kai sakaci da su kuma yanzu nan da su kai kauta yanzu nan Allah ya kyauta kaga wannan tana mace kenan tana ɗaya kenan hanya ce ta samun aljanna ga iyayenta idan ta girma aka aurar da ita kuma to ita ce rabin addinin mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istakmala nikaha faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi duk wanda ya kiyaye aure to ya kiyaye rabin addinin sa sauran su sallah da azumi da waye rabi ne aure shine rabi ana aure tsakanin namiji da namiji ne a musulunci da wa ake aure namiji da kuma me ashe ita ce za ta taimaka ma namiji ya ta cika masa rabin addinin sa sannan idan ta zama uwa lokacin da ta zama uwa aljannar ƴaƴanta yana karkashin digadiganta shi yasa da Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi ihsanan mun yi wasiya ma dan adam ya kyautata ma iyayensa guda biyu amma da ya jimillance iyaye biyu sai ya ware uwa sai ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha Allah ya ce ka kyautata ma iyayenka duka biyu sai ya ce kar ka manta da kuma abin da mahaifiyarka ta maka ta haifi ta dauki cikin ka cikin wahala ta kuma haifi ka cikin wahala eh wannan kuma ai wani aiki ne da uwa ta maka a duniya wanda duk duniya ba wanda ya isa maka wannan aikin in ba ita ba shayarwa da wanke kashi da ciyarwa da waye tana iya haihuwan dan ta mutu wata tai amma haihuwa ba akwai wacce tai sai ta haifi dan wata ne babu saboda haka wannan jarunta ne jarunta ce da uwa ta yi wanda ita ɗaya ce take kan wannan kujerar mafi girma kuma in Allah ya so ya ƙara karrama ka shine sai ya taimake ka ta haife ka a gidan aure to ta gama maka komai ta gama maka komai ta haifo ka a gidan aure wannan shi zai sa ka buga kilji ka ce ga babana ga mamana saboda ka san ka zo duniya ta halattacciyar hanya amma in ka zo ta hanyar haram fa zaka yi gadara da iyaye babu wannan Allah ka sa mu dace saboda haka daga nan za mu fahimci ashe addinin musulunci ya wato darajanta mace ya mutunta mace abinda galibi daga cikin mutane suke sukar musulunci akai nakan cewa addinin musulunci ya wulakanta mace ya tuzanta mace musamman akan abin da ya shafi su turawa wadda mata suke daukan su da yawa a matsayin su ne allan kwaikwayon su shine galibi abin da suke gani shine na farko wai da musulunci ya zaunar da mace a gidan aure to ya tozanta ta bai bata freedom ba addinin musulunci ya sa mace a cikin kunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa mana cewa babu abin da mace za ta yi a duniya da yafi saurin kawo mata lada sama da zaman aure shi yasa wata ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mun wasiya manzon Allah sai ya ce da ita in wajatti zawjan salihan fatazawwiji kina samun miji na gari to ki aure saboda shine gatarki a matsayin ki na mace zaunar da mace da Allah yayi a gidan aure mutunta ta Allah yayi darajanta ta Allah yayi yanzu inda za ku dauki irin kai koman da maza ke yi a waje dan neman abinci ku dauki wannan a ce yanzu yadda maza suke kasuwa wani ya tafi ya bude shago wani ya kasa kaya a bakin titi yana sayarwa wani yana gareji wani yana can wajen kwale-kwale wani yana tura rake wani yana tura kaza a ce maza su dawo gida su zauna mata ku fita ku yi wannan aikin dan Allah za ku iya za ku yi wannan aikin yanzu nan ai gaji nan babban hanya ce ko da za a tafi daga nan zuwa Jos da sauran jihohi a ce wayannan manya-manyan rokokin da suke wucewa mijin da yake tuka motar ya zauna a gida matarsa ta tuka motar ta dauko roka na mai ko kuma kayan abinci ko sigan dangote ko siminti daga Adamawa ta kai shi Jos za ta yi wannan aikin ashe shi Allah da ya san yanayin kwayoyin halittar da ya halicci mace akai da yadda ya halicci namiji sai ya sauwaka wa mace sai ya daura ma namiji wahala shi yasa inda zamu yi tadabburin ayoyin Qur'ani zamu ga lokacin da Allah yake jin kunnan annabi Adam game da karyace bishiyar da Allah ya hana shi sai ce da shi ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika ya kai Adam wannan shaydan din makiyinka ne makiyin matarka ne sai Allah ya ce fala yukhrijannakuma min aljannati kar ka bari ya fidda ku ku biyun daga gidan aljanna kaga an ce makiyinka ne makiyin matarka ne kar ka bari ya fidda ku ku biyun amma sai Allah ya ce fatashqa in aka fita kai zaka sha wahala bai ce fatashqa ya ba Allah bai ce ku biyu za ku wahala ba sai Allah ya ce in kuka fita daga aljanna ku biyun in kuka fita daga aljanna to zaka wahala sai za tunda ko shedan ya fito da annabi Adam da nana Hawwa daga gidan aljanna annabi Adam ya yi dukkan wannan wahalar shine silsilan wahalar ke bin maza ila kiyami sa'a yanzu wannan Allah bai gama darajar ta mace ba guje ku ga irin yanda ake kai komo ko da yake ku kuna nan wajen gari ne kuna unguwan gate ne da AC kuna unguwan gate ne da AC amma ku je ku shiga cikin unguwanninmu na talakawa asalin unguwannin talakawa ku je ku ga yanda ake gwagwarmaya wajen neman abinci ku ki tsaya nan daidai ran about din santaral ko wunti daga asalin yanda ake neman abinci zai ki tambayi matan talakawa ko yanzu galibi idan kin fita gari za a fita ne a mota za a je dogulfo ko za a je saje za a je soyo shawarma ko pizza za a je soyo kayan holewa ki je ki samu matan da miji in an bashi pizza din zai yi lissafin kudin wannan pizza da ma mudunan shinkawa ba aka kawo masa da ya bi mishi alheri haka ne ko ba haka ba saboda haka musulunci ba ya gama darajar ta mace a wasu wajajen suna ga ai rabon gado ne ma ya nuna musulunci ya wulakanta mace dan me za a ce wai musulunci ya ce a ba wa mace kashi ɗaya a ba ma namiji kashi biyu dan me mu ɗauki waƙiyar rayuwa mu gani ku mata Allah ya yi muku wani baƙin wayo inda za ka sama wa da kanwa ka ba ma wan dubu goma ka ba ma kanwal dubu goma in su biyu ne suka rage a duniya to insha Allah ita kanwal za ta sa dubu goman ta aljuni nata ne wanta fa nashi ba nasu ne su duka to yanzu a wannan kaso kashi biyun da Allah ya ba man namiji ita mace da aka bata gadon naira miliyan 1 aka ba man namiji miliyan 2 ita a ka'ida da cinta da shanta da sufiranta da masaukinta da ciwonta da paracetamol na naira 20 in ta yi ciwon kai yana kan mijinta shi kuma mijin da nashi da na matansa da na 'ya'yansa wani hadda kan ne mata kai wani hadda yayu wani da 'yan uwa da dangi duk yana wuyansa saboda haka ita in ta ajiye nata miliyan 1 to za ta zo su haɗu ne da sauran 'yan uwanta su yi guri a kan miliyan 2 wannan wannata kuma a ka'ida in mace tana ɗaukan naira miliyan 100 a salari to musulunci bai halatta mijinta ya zauna da ita ce ya sa mata shari'i duk wata za ta kawo buhun shinkafa ba musulunci bai wajabta mata haka ba in ta yi fa ni'ima in ba ta yi ba kuma shikenan in ta yi shikenan in ba ta yi ba amma miji ya zo ya zauna ya ce to fa ba zai yi a ce kina ɗaukan salari komai ni zan yi ba da haka bangaren sayan omo da sabulu na wakilta miki kayanki wannan musulunci bai dada haka ba kuma dama ka'ida in namiji yana so ya zama mai bada umarni a cikin gidansa umarni ya kankama dole ya gamsu in oman naira 50 zai shigo gidansa to da kudinsa zai shigo din haka mata suke in ba wadda Allah ya marahama ba Allah ya ji kan mala anas taufik gane ba dan ya mutu ba yace yana da wata kanwa mace idan ta dan samu kudin ta yi ta zo ta dan siyo masa kaza ta siyo masa kaza amma lokacin da za ta siyo ta bashi ya cinye shi kuma yana asusu dunya sun dillan da suka yi fada zai biya eh dillan da suka yi fada zai biya ya sani ya sani wannan shine abin da ake saboda ka ita mace tana ganin nata nata ne namijin nasu ne kuma haka musulunci ma yace haka musulunci ma yace din menene dalilin da yasa Allah ya bawa namiji kayyumiya akan mace Allah yace al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa na'am
al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa
al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah yace maza sune tsayayyu akan mata bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din saboda abinda Allah ya tibita sashi da shi akan sashi sai Allah yace wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suke kashewa na dukiyoyin su ashe kaga musulunci ma ya yadda ya gamsu cewa namiji shike kashe kudi ba mace ba wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wannan ita ce ka'idar musulunci to ashe kenan mace in ta fahimci haka ba za ka ce wai musulunci ya tozalta ta ya wulakanta ta wai dan ya ba ma namiji kaso biyu na gado ya ba wa mace kaso ɗaya na gado ba mace ba za ta faɗa haka ba sannan kuma idan mun ɗauki shi kan shi rabin gado in ba wasu takaitattun gidaje ba yanzu misali mu rabu da su turawa mun mu dawo cikin al'ummar mu yanzu average din al'ummar mu mafiya yawa talakawa ne ko masu kudi eh talakawa ne ko masha Allah a cikin gidajen talakawan nan wani gida ne za ku iya tuna cewa a idan ki kin tuna cewa uba ya mutu ya bar ma ƴaƴansa gadon miliyan 50 wani gida zaki tunawa aiki ne sai an wahala to abin da yake so nuna mana anan shine me yasa turawa za su ziga mu mu daga hankali mu kushe musulunci akan abin da ma bai ma cika faruwa ba galibi nawa ne gadan duk da ake mutuwa a bari gaba daya wani ma in zai mutu zai bar gida ne gidan da an sa shi a kasuwa ma gaba daya bai wuce a sai da shi naira 500 ba to watakila an zo da bangadon ma ita macin ta samu 20,000 mijin namijin ya samu 40,000 to kaddara an ce a hada su waje daya a gauraya an ba shi 30 an ba su 30 da 20 da 30 a yanzu a farashin kudin mu bai bambancin su mai bambancin su dan kadan ne bambancin ashe in ma akwai wannan to wannan bai kai mu wulakanta mu tozalta addinin musulunci akai ba eh musamman dama akwai abin da wasu ke suka musulunci akai wai saboda musulunci ya halatta a aurar da mace ba tare da ta kai shekara 18 ba sai su ce wai ita underage ce ana ganin wai musulunci ya wulakanta mace ya za a ce a aurar da mace yar shekara 6 to duk wanda kaga yana wannan to ba kowa yake suka ba illa addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yake zagi kuma tambayar da ya kamata mu yi ma kanmu shine manzon Allah da ya rayu a cikin su ya rayu a cikin mutanen jahiliya su Abu Jahal ko sun yi ta neman hanyoyin da za su yi masa kazafi da sharri sun kira shi mahaukaci sun kira shi masayilci sun kira shi maha'inci duk sun gama wannan amma ka karanta tarihin musulunci kaf tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne a cikin su ya taba sukar annabi dan ya aure yar shekara 6 akwai ba za ka taba samun haka ba wai alama ce akan cewa me su din ma mafiya yawan su abin da suke yi kenan normal ne su a wajen su tun wancan lokacin saboda haka tun a wancan lokacin ba abun suka bane ba abun zagi bane dan inda wannan din abun suka ne abun zagi ne da tarihin musulunci ya cika da zagin da kafirai za su dinga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan kuma yanzu shi ma wannan mu dauke shi mu kawo shi cikin gidajen mu wace yarinya ce zaki iya tunawa an aurar da ita shekara 9 wace ce abun ba karanta akwai ake a ce musulunci ya halata amma ana yi ba a mai ba a yi to menene abun asoki musulunci akan abun da mutane ma ba yin shi suke yi ba ba cewa aka yi dolen dole sai mutane sun yi ba cewa aka yi halal ne shikenan ba iya inda musulunci ya tsaya iya inda musulunci ya tsaya kuma su waɗanda suke haramta auren wuri ba su kuma haramta zinan wuri ba ba su haramta zinan wuri ba a cikin su ne ake samun masu fyaɗe makananan yara duk daga wajensu aka ɗauko amma sun haramta auren da ita a shekara 6 amma ba su haramta ta yi aure a shekara ta yi zina a shekara 9 ba amma haram ne a auren da ita a shekara 9 to ina so mu dinga auna waɗannan abubuwan mu kalle su da kyau mu ga irin girman da musulunci ya ba wa mace kuma yanzu kamar yadda na faɗa mana musulunci ya darajanta mace wallahi da ya zauna da ita a gidan aure su waɗannan turawan da masu bin turba irin tasu kishi suke da bakin ciki yadda ku matan musulmai kuke da mutunci kamar mu da daraja kuke zama a gidajen ku suna bakin cikin wannan abun ba sa su abinda suke so shine su fito da ku daga gidajen aure ku yi yawo akan titi irin yadda suke yawo yanzu idan ka taho irin jihar mu nan Bauchi da sauran jihohin mu na arewa wanda musulunci ya mamaye jihohin mu mafiya yawa in ka ga mace tana tura masara ko alale a wilbaro to ba musulma bace mafiya yawa in ka ga mace tana sana'a na sai da abinci ko wani abu akan titi zaka same ta zama take a waje ɗaya kuma a kame ita din ma ba ta so yanayi ne kawai yasa ta haka wai me yasa saboda shi su abin da suke dauka shine su a can wajajen su mata su fita kasuwa su yi gogayya da maza yayi yawa saboda haka su mata a can in sun fita sun yi kalan wannan sana'ar ba za su yi ciniki ba laka yanzu nan da ku matan musulmai ba kwa irin wannan sana'ar sai su baro jihohin su sai su ta wurin saboda anan kuma za su samu kasuwa anan su kuma za su ci kasuwan su za su yi ciniki laka su abin da suka saba a can shine matar ita ce za ta fita ta yi wahala ta nemo abinci shi mijin yana kwance a gida ya tafasa gurgutu ya sha idan ta zo ta masa tsiya ya mata kakurin duka kuma gobe ta je ta nemo abinci ta kawo mishi amma su a wajen su wannan an darajar ta mace saboda me saboda an batta ta fita waje saboda an batta ta je waje a wajen su wannan daraja ce ga mace so shi yasa suka dauki nauyin ku ma da kuke cikin gidaje sai sun fito da ku eh shi yasa sai ai ta kawo muku wasu shirye shirye eh musamman wani wargajajjen shiri wai sunan shirin shi wai mata a yau ai wannan shirin ni abin da yake ban dariya da shi shine idan ka kalli masu shirin mafiya yawan su zaurawa ne ta kai shekara 10 tana zawalci amma ita ce ke ba da shawarin zaman aure kuma sai kaga mata sun yi zugum sun yi tagumi wai suna sauraron ta tambaya anan ita ce ita lokacin da aka sako ta bata san da waɗannan shawarorin bane aka sako ta bari in faɗa muku wani abu wallahi ku je ku bibiye su mafiya yawansu waɗannan shawarwarin da suke ba ku abinda suka ɗabbaƙa a gidajensu kenan na'am aurensu ya kasa zama suka mutu auren ya mutu mafiya yawansu waɗannan shawarwarin da suke ba ku su suka ɗabbaƙa a gidajensu aurensu ya mutu shine suka fito su ma suke so su ɗaura ku a kai don kuma ku fito Eh. Ganin Saifullahi yana zo ne anan. Sati ɗaya ko biyu da suka wuce. Da kwanta asibiti, muna asibiti aka sanya wannan tashan na mata a yau a wannan tashan da ba mamma san fadan sunan shi. Eh. In ka ji yadda suke wato shige da fice cikin sha'anin aure daga ji zaka gane wallahi din matan ne ta dauki wannan shawarin to sauran kwana biyu auren ta ya mutu daga cikin maganganun su shine wai ana magana akan mace za ta shiga siyasa sai wata ce to ai ita dama mace ai yar siyasa ce din har a gida ma ita ce oga wai har a gida ma mace ita ce oga saboda haka tace abincin mijinta in ya kawo sai wannan ta ɗeba ta bashi eh wannan mun yadda da shi wannan mun yadda da shi in an dafa abincin kai ba sai wanda aka kawo maka a kula ba sai dai ce kuma sannan umalni a gida ma wai sai wanda tace za a yi dan yace a wannan kuma wallahi ƙarya kike yi wannan kuma ƙarya kike ba zai yi ba to yanzu wata yanzu tana zaune a gida ta yi tagumi tana kallo ana gaya mata cewa umarni ma sai wadda ta bayar a gida za a yi da haka tana jiran mijin ya dawo ta gaya masa for your information maganan kazan nan na soke shi yanzu kaza za a yi yanzu wannan aurenta zai lasting zai zauna kwanaki sun hargitsa mana social media ko suka ce wai an tambaye su wai wata ta turo tambaya cewa mijinta wai mijin da mijinta ya turo tambaya cewa matarsa ba ta gaishe shi wai sai ɗaya daga cikinsu ta ce wai mene a ciki wai in matanka ba ta gaishe ka ba kai ka gaishe ta ku bar magana addini mu ɗauko al'ada musulunci yana tafiya da al'adun mutane wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji asariful ibaha musulunci yana tafiya da al'adun mutane su waɗanda suke wannan maganan hausawa ne su a tsakiyar hausawa Hausawa ne su kuma ina a tsakiyar Hausawa to yanzu abinda zamu dauka shine al'adar mu ta mu Hausawa me yake goyen baya mace ta gaida miji ko miji ya gaida mace mace ta yi me ta gaida miji gaisuwa wanda yake na ƙasa ya gaida na sama shine al'adan Hausawa kuma shine shari'ar musulunci menene gaisuwar musulunci ba sallama ba manzo Allah yace yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri was saghiru 'ala al-kabir manzo Allah yace karami shi zai yi ma babba sallama wannan ita ce gaisuwar musulunci ayi sallama a gaisa to karami shine wanda zai yi ma babba sallama wannan tace ka'idar har musulunci kuma har al'adar Hausawa akan wannan yake tafiya to abinda al'adan mutane ya tafi akan shekaru daruruwa da suka shude a lokaci guda ko sai wata ta zo ta zauna ta ce wai ke a gidanki a lokaci guda ki wargaza wannan al'adar kuma ki kawo naki sabo wanda ma ba shine al'adar mutane ba kuma ba shine musulunci ba kuma ki dauki wannan shawari ki dauri akai ina tabbatar miki yadda ta fita ke ma saura kwana uku ki fito ina tabbatar miki yadda ta fita zaki fito daga kun ga ku musulunci ya riga ya gama darajar ta addinin musulunci ya mutunta ku wannan shine asalin abin da ya kamata mu kula da shi to ita wannan muhadara da muka yi wannan abu biyu da muka yi shimfiɗa a kansu za mu ga sun fi faɗi ma akan asalin taken maudu'in gudunmawar mata domin mace ba za ta gane tana da rawan gani da za ta bayar wajen ci gaban al'umma ba har sai ta san wani irin hali ta fito a baya da kuma a wani irin daraja take a matsayinta ne yanzu abu na ƙarshe wanda ya kamata mu kula da shi shine asalin menene mace ya kamata ta yi dan ta ba addinin musulunci gudunmawa wajen gyaran al'umma na farko dai ita mace in tana so ta ba da gudunmawan ta wajen gyaran al'umma shine ita ta fara gyara kanta ke ki fara gyaran kanki dan ke mace ke ce mai tarbiyar al'umma al'ummu madrasatu idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq ita mace uwa ce idan ka kintsa ta ka gyara ta mace makaranta ce in ka gyara ta ka kintsa ta zama nagartacciya to kamar ka gyara al'umma ne al'umma guda in ka in mace ta gyara to al'umma za ta gyara sanadiyar ta na'am saboda haka abu na farko da mace za ta fara yi wajen bada gudumawa al'umma gudumawan farko da zaki ba mu al'ummar ki a matsayin ki na mace shine ke ki zama mutumiyar kirki ki bi dokokin musulunci ki bi ka'idojin musulunci eh gudumawan farko kenan ki tsare mutuncin ki ki taskance mu al'umma darajar ki musamman ƴaƴan ki koda zaki wani abun banza to kafin ki aikata wannan abun ki fara duba mustakabalin ƴaƴan ki dan duniya za ta kalle su da wannan abu duniya za ta kalle su da wannan abu din ka'ida yake ce kal murabbi yakunu al murabba yadda mai bada tarbiya yake haka wanda ake tarbiyanta shi ma me haka zai kasance eh shi yasa nake yawan maimaitawa zan sake maimaita muku anan kun ga yara ƴan matan nan da suke yanzu wallahi in ba ƴan kadan daga cikin ku ba ina jin tausayin ƴaƴan da za ku haifa a gaba ƴan matan fa yanzu su ne masu rawa a TikTok ko su ne masu sanya matsatsin kaya suna rawa a gidajen ƙauyawa dai su ne waɗanda yanzu suke gama secondary suna wannan iskanci wannan ta zo ta tsaya a tsakiyar maza wai suna mata rubutu a jikin uniform ɗinta waɗannan matan nan da shekara biyu ko uku su ne za su yi aure su haihu su ne masu ba da tarbiyya to ka kalli matan ka kalli ƴaƴan kuma da za su zo ta sanadiyarsu wacce a yanzu take rawa a social media ka haska ka harba ka ɗauko hoton yadda ɗanta kuma zai zo shi yaya ita fa yanzu uwarta ba ta yi wannan rawar ba tana ma jin kunyar yin wannan rawar yanzu ita ta fi ƙarfin iyayenta bayan da suka iya da ita to yaya kuma ƴaƴan da ita za ta haifa ƴaƴan da za su tsotsi tarbiya daga wajenta ya za su kasance kawo ku wallahi ƴaƴan abin tausayi ne mustakbalin al'ummarmu abin mene ne abin tausayi ne da ka gudumawan farko da za ki ba mu al'umma shine ke ki fara gyara kanki ki gyara kanki ki zama nagartacciya ki zama natsatsiya wai me yasa da nanan Maryama ta zo da ɗa Annabi Isa mutanen ta dai sun san bata yi aure ba amma sai gashi ta zo da ɗa suna zuwa me tace musu ya uku me suka ce mata ya uku ta Haruna ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya suka ce ke saurara ki ji mu ba mun san babanki ba mutumin banza bane mahaifiyarki kuma ba karuwa bace ma'ana ke ya aka yi kika fito a tsatsan iyaye nagartattu ke kuma kika zama mutumiyar banza har kika je kika yi zina kika zo da ɗa ba su san me ya faru ba abin da yake so nuna mana shine inda sun san cewa dama mahaifiyar da mahaifinta mutanen banza ne suna ganin ta shikenan sai su ce shikenan atuyuru ala ashkaliha taqa sai su ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake dan naga da ya bi me okay ya bi dan naku yabo shikenan saboda haka gudumawan farko da zaki ba mu al'umma shine ki tsare mutuncin kanki duk wani abin da zamu ambata kuma da duk wanda bamu ambata ba gaba daya yana karkashin wannan ki tsare mutuncin kanki ki zama mutumiyar kirki ki tsayu akan karan kanki da kanki to ina ga mun riga mun ja lokaci mun dauki bangare daya asalin bangaren nan gudumawar da mata za su bayar wajen cigaban al'umma za mu jinkirta shin Allah ya sake ba mu dama wani lokaci mu zo mu masa muhadara na musamman saboda haka yanzu mun yi magana akan darajar matsayin mace a jahiliya da kuma darajanta bayan zuwan musulunci saboda haka in Allah ya sake ba mu dama sai mu sake dawowa domin mu yi muhadara akan kuma tunda yanzu kun ji yaya matsayin ku yake a musulunci to musuluncin da ya darajanta ku ku kuma wace gudumawa za ku ba shi Allah ta'ala ya sa mu dace kafin mu je ga amsa tambayoyi muna godiya ga Allah da ya bamu dama na gabatar da wannan muhadara wanda asali wannan muhadara mun sa za mu gabatar da ita tun satin da ya gabata kuma har an zo an taru ni kuma daidai lokacin tafiya ta kama ni zuwa garin Azali so na shafa ma gabaɗaya ina hanya aka kira ni aka ce ga mata wasu sun taru suna jira na lamanta gabaɗaya cewa mun sa darasi saboda haka na daga zuwa wannan satin kuma alhamdulillahi Allah ya ba mu iko gashi mun zo mun gabatar muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu shine su waɗanda suka shirya wannan muhadara da waɗanda suka tsayu akan muhadara da yawan tuntuba da yawan tuni tun daga kan ita malama Amina zuwa sauransu. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya su da gidan aljanna. Yan uwa yan agaji da suka zo suka tsayu akan ku suka nutsar da ku, eh, saboda ɗabi'ar mata ce duk inda aka zo aka zauna to akwai labari, akwai labari, akwai labari. Eh, su mata ba a zama shiru. Wata duk zaman da za a yi a gida bata tuna akwai labari ba, sai an tato da kawanta ta zauna a wajen wa'azi kafin za ta bata da ce, ni ko wace kin samu labarin auren wace ya mutu kuwa? Iyaye mata kenan. Allah ya kai ku aljanna.
Amin.
Saboda haka muna musu godiya, Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan zan yi godiya zuwa ga ita malama Juwairiya wace Allah ya bata iko na halattar wannan taro, ganin ire-iren su a kusa da mu lokacin ga daga lokacin gabatar da karatuttuka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske. Kuma galibi nakan ja hankalin mata akan cewa ku ɗauke su waɗannan malaman da suke karantar da ku, ku dinga sauraron su, kuna aiki da shawarwarin su, ku yi watsi da waɗannan ƴan mata a yau din, ba inda za su kai ku in ba halaka ba, babu inda za su kai ku in ba halaka ba. Din yana cikin gudumawar da mace za ta ba mu al'umma shine ta je ta yi ilimi. Kuma dama in mace ta yi ilimi daga ganin ta zaki bambance tsakaninta da ƴan nanayi, haka ne ko baka ba? Yanzu ka ɗauki ita malama da ita malaman Zainab Jafar Mahmud Adam misali, ku ɗauke su su waɗannan, ku kwatanta su da ƴan fim da waɗannan ƴan arewa 24 ɗin ƴan mata a yau ɗin, don Allah ɗaya suke? Ɗaya suke? Ba ɗaya suke ba. Shawarwarin da suke baku na ku zauna a gidajen mazajenku lafiya, shi suke ɗabbaƙawa suke zaman lafiya da mazajensu. Su kuma waɗancan zaurawan, shawarwarin da suke baku ku ɗabbaƙa a gidajenku, shi suka ɗabbaƙa mazajensu suka sake su. Kuma na tabbatar duk kuna da hankali ko? Saboda haka yanzu zafi sai rage mai shiga rijiya. Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma sauran mata da kuka zo, muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi. Wayannan ƴan social media masu ɗauke-ɗauke amma ba na kayan mutane ba, muna musu addu'a, saboda kar wata ta ga wani a cikinsu ta gudu ta ce an ce mai ɗauke-ɗauke ne, to ba kayan mutane yake ɗauka ba. Dukansu muna musu addu'a, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya su da gidan aljanna, yadda suka haska mu ma duniya, duk wanda zai saurara kuma ya amfana da wannan karatu, muna roƙon Allah ya ba su lada kamar yadda mu ma zai ba mu lada insha Allah. Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada, shi Allah ramma wanda ya zo muka yi karatu tare da shi ya ƙara ma karatun ado da kawa, saboda a zaƙin sautinsa da karatun alƙur'ani shi ma muna mishi addu'a, Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya biya shi da gidan aljanna, Allah kuma ya kawo mishi mata ta gari wacce za ta taya shi riƙe wannan tilawar. Idan wannan tilawar yadda ta yi ƙarfi to aka ƙara shekara uku a haka kuma za a samu matsala, to muna roƙon Allah ya takaita. Allah ta'ala ya samu dace. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai tambayoyi ko?
Eh, a da ba ma na hakuri.
To bismillah.
Muna godiya wa malam daga wani ne abin da muka ga ya san ni amfani da shi. Sannan muna tare da malama kuma mun ya mun ba da ni ko mun ni ya Musa akwai abin da ya fada insha Allah.
Tawon ba to jiyan ku ko ko ya ne
okay
ko kashe koyi haka.